This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, ministan hulɗa da kasashen waje na Najeriya ambassador Yusuf Tugar yayi ƙarin haske dangane da dalilin da kungiyar ECOWAS suka bar da dage waɗansu takunkuman hidakaka gaba wa jamhuriyar Niger bayan juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar. Babban bankin Najeriya ya bayyana cewa ya ƙara kuɗin ruwa a ƙasar ne da nufin zaburar da tattalin arzikin ƙasar da kuma shawo kan matsalar tsadar rayuwa. Kana masu shiga tsakani na Isra'ila da Hamas da Qatar a jiya talata duk sun yi watsi da shawarar da shugaban Amurka Joe Biden ya bayar na cewa nan ba jimawa ba za a iya cimma sabuwar yarjejeniya na tsagaita buɗe wuta.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da kungiyar kwadagon Najeriya ta buƙaci jama'a su fito zanga-zangar kwanaki biyu don nuna rashin jin daɗin su game da matsin rayuwa a ƙasar, jihohin yankin Niger Delta da wasu jihohin kudu maso gabashin Najeriya su ma ba a bar su a baya ba.
So za mu iya cewa wannan abu ya yi nasara ganin cewa ita gwamnati ta yi ta yin kashedi da kuma jami'an tsaro daban-daban sun a baya-bayan nan sun yi barazana ga kungiyar kwadago da kada kuskura su gudanar da wannan zanga-zanga. Ta dai faru ta ƙare.
Farfesa Yahaya Tanko Baba kenan mai sharhi kan lamarin yau da kullum, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya. Shi ma a yau ya tattauna ne akan batun zanga-zangar matsin rayuwa da ake ci gaba da yi a Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya kashi na farko, mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ministan hulɗa da kasashen waje na Najeriya ambassador Yusuf Tugar ya yi ƙarin haske dangane da dalilin kungiyar ECOWAS na ɗage waɗansu takunkuma da ta kakaba wa jamhuriyar Niger bayan juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi, wanda ya kai ƙasar da wasu ƙasashe da ke makwabtaka da ita suka sanar da ficewarsu daga kungiyar. A hirar shi da sashen Hausa, ministan ya bayyana cewa
akwai rancen halattar su tare da kana ECOWAS, kaga duk wannan ba riga an ba, da kuma ma wasu takunkuman mai wada suka shafe su a matsayin su na shugabanni su kadai da harkokin su na kudade da sauransu. Kaga wannan daban da abin da ya shafi talaka, kamar a ce lantarki wani kowa zai amfana da boda saboda cikayya da walwala da take da ƴan cirani da makamantansu. Da dama mu yanki na West Africa kusan ciranin nan abu ne wato wanda yake da matuƙar muhimmanci, yakan zane bambancin mutum ko ya rai ko ya mutu, don yanayi ya canza ko kaka'a dole mutane canza wurin zama.
A nashi bayani, tsohon jami'in hulɗa da kasashen waje na Najeriya ambassador Jibril Chinadi ya bayyana dalilin da ya sa kungiyar ECOWAS ta bar takunkumin siyasa.
Shi ne cewa an shirya, ta san a kira su summit su ce ba za su so ba, ta yi a kira su ma su ce su can su ba za su canja ba, amma an ba su damar cewa sanction da aka yi muku da wani rashin taimako da kuke cewa wajen yakin yan basasa shi yasa kuka yi fushi, to yanzu duk an ce za a taimake ku kuma sanctions na an ɗauke shi, muna son mu ci da suka ce.
Za a iya sauraron waɗannan hirarraki a rahoton Umar Faruk Musa a shafinmu na intanet. Babban bankin Najeriya ya bayyana cewa ya ƙara kuɗin ruwa a ƙasar ne da nufin zaburar da tattalin arzikin ƙasar da kuma shawo kan matsalar tsadar rayuwa. a hirar shi da muryar Amurka, daraktan sashen kula da manufofin kudin babban bankin Muhammad Musa Tumala ya yi ƙarin haske dangane da wannan mataki da bankin CBN ya ɗauka.
Yau an kara kuɗin ruwa ba don komai ba, don a rage yawan kuɗi da za ta shiga cikin al'umma ta yi hidiman tattalin arziki. Ba don komai ba, hakan takan iya ta rage yawan kuɗi da yake hannun jama'a, kuma in yawan kuɗin ta ragu, farashin ababai da suke kasuwa za su ragu, kuma farashin kuɗin Najeriya wato exchange rate kenan ita kuma ma za ta yi stabilizing, da za ta daidaita. Da yana 18.75 wato kaso 18.75, yanzu ta dawo 22.75, wato an kara abinda turawa suna cewa 400 basis points kenan, or 4 percentage point aka kara. Abinda MPC suka yi zai nuna wa al'umman Najeriya da duniya cewa wannan sabon committee da aka samu ba wasa suka zo yi ba, sun nuna wato hanya da za su bi su maganta wato hauhawar farashi a kasuwannin Najeriya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar tattaunawar sulhu ta ƙasar Senegal ta ba da shawarar gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka jinkirta a ranar 2 ga watan Yuni. Kana ta ba da shawarar shugaba Macky Sall ya ci gaba da shugabanci har sai an rantsar da wanda zai gaje shi, inji ɗayan mambobin ƙungiyar Indiyawar Pai a jiya Talata. Kasar ta yammacin Afirka da ke shirin shiga sahun ƙasashen duniya masu arzikin man fetur nan da ƙarshen shekara ta fada cikin mummunan rikicin siyasa bayan da Sall ya dakatar da zaɓe wanda aka shirya gudanarwa a ranar 25 ga wannan watan Fabrairu. Sabon lokacin da aka shawartar na zuwa ne bayan tattaunawar wuni biyu da Macky Sall ya shirya domin kwantar da hankalin jama'an kasar.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar za mu leƙa bangaren rahotanninmu. Masu zanga-zanga sun dunguma kan titunan jihohin yankin Niger Delta a Najeriya don nuna rashin jin daɗinsu a kan matsin rayuwa da jama'ar ƙasar ke fuskanta. Ƙungiyar Ƙwadagon Najeriya ce ta yi kiran a fito zanga-zangar ta kwanaki biyu wadda aka fara jiya Talata. Su ma wasu jihohin kudu maso gabashin ƙasar ba a basu a baya ba, duk da cewa a baya wasu 'yan yankin sun buƙaci jama'ar su ƙauracewa zanga-zangar. Wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton.
A jihar Rivers, 'yan zanga-zangar sun hau kan titin Abarod suka nufi gidan gwamnatin jihar ta Rivers, inda kuma daga bisani suka nufi titin Maskorod inda hedikwatar rundunar 'yan sandan jihar Rivers take. Zanga-zangar dai ta gudana cikin kwararren matakan tsaro ba tare da jikkata wani ba ko kuma salwantar rayuka. A jihar Bayelsa, zanga-zangar ta gudana cikin kwararren matakan tsaro inda kuma ma'aikata maza da mata suka fito kan titi suka ci gaba da yin waƙe ke kan cewar yunwa ta ishe su da fatara da talauci da kuma rashin abinci. Da haka kuma naji ta bakin wani dan zanga-zanga ya ce,
Eric Wiki is me. Actually in Bayelsa the NLC and other bodies
yana cewa ne sunana Ricky Wike. Mu a jihar Bayelsa shugabannin kungiyar Ƙwadago da abokan tafiyar su wato sauran kungiyoyi sun gudanar da zanga-zanga da jerin gwano zuwa gidan gwamnatin jihar ta Bayelsa tare kuma da rikiyar dimbin jami'an tsaro, inda nan take suka gabatar da jawabai ga 'yan kungiyar ta Ƙwadago. Kuma kawo yanzu babu wani tashin hankali a jihar ta Bayelsa. Yankin kudu maso gabashin Najeriya kuwa, inda kabilar Ibo take, kungiyar nan ta Ohanize Indibo da kungiyar nan ta 'yan bindigar IPOB a baya sun yi shelar cewa kada 'yan yankin na kudu maso gabashin kasar su fito su gudanar da zanga-zangar. Zanga-zangar dai ta gudana ta ƙwarya-ƙwarya a jihohi biyar na yankin kudu maso gabashin Najeriya. Comrade Ifeanyi Iwuguma shi ne mai magana da yawun kungiyar Ƙwadago ta ƙasa.
It was peaceful in the morning. We gathered at our labor house after address. The police were.
Yana cewa ne zanga-zanga ta gudana kuma mun dunguma ne daga hedikwatar kungiyar Ƙwadago ta ƙasa a jihar ta Imo zuwa fadar gwamnatin jihar Imo tare da rikiyar jami'an tsaro na farin kaya da sauran jami'an tsaro na 'yan sanda. Kuma an gudanar da zanga-zangar ne cikin kwanciyar hankali. Rundunar 'yan sandan jihar Imo ta ce ta kasa ta tsare domin tabbatar da cewa an gudanar da zanga-zangar cikin kwanciyar hankali. ASP Harry Okoye shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Imo.
We were able to control the NLC protest in Imo.
Yana cewa ne an gudanar da zanga-zanga a sassa daban-daban na jihar Imo cikin kwararren matakan tsaro, kuma mun samu haɗin kan 'yan kungiyar kwadago. Muna gode musu. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun dai na ci gaba da tsokaci dangane da tasirin wannan yajin aiki. Professor Yaya Tonko Baba mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum.
So zamu iya cewa wannan abu yayi nasara ganin cewa ita gwamnati ta yi ta yin kashedi da kuma zamu iya cewa jami'an tsaro daban-daban na DSS na 'yan sanda sun a baya-bayan nan sun yi barazana ga kungiyar kwadago da kada kuskura su gudanar da wannan zanga-zanga. Ta dai faru ta kare, an yi wannan zanga-zanga kuma 'yan kasa sun fito sun turara a bisa tituna da kuma sako-sako da kasar nan, kuma sun faɗi korafe-korafensu, sun ɗaga kwalaye, sun yi bayanai masu kaushi ga gwamnati da kuma shugaban wannan gwamnati wato shi Bola Ahmed Tinubu.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Madalla a gaida Lamida Abubakar Sokoto. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Masu shiga tsakani na Isra'ila da Hamas da Qatar a jiya Talata duk sun yi watsi da shawarar da shugaban Amurka Joe Biden ya bayar na cewa nan ba jibawa ba za a iya cimma sabuwar yarjejeniyar tsagaita bude wuta da kuma sakin mutane da aka yi garkuwa da su a yakin da aka kwashe watanni biyar ana yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Hamas tana shirin amincewa da shawarar Isra'ila a tattaunawar da masu shiga tsakani suka yi a Paris a makon da ya gabata kan tsagaita wuta wanda zai kai ga dakatar da yakin tsawon kwanaki 40 a lokacin da musulmi za su yi azumin watan Ramadana wanda zai zama karon farko da za a samu yarjejeniya ta tsawon lokaci a yakin. Yanzu haka bangalorin biyu sun tura wa tawagogi zuwa kasar Qatar domin kulla yarjejeniyar, sai dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen Qatar Majid Al-Ansari ya ce ba su da cikakken bayani akan dukkan abubuwa da ke kawo tsaiko wurin cimma yarjejeniyar. Muna dai sa ran za a cimma wata yarjejeniya. Wani jami'in Hamas ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa har yau akwai babban gibi da ya kamata a ciki, saboda ba iya yin magana akan batutuwa na farko da kuma masu muhimmanci ba wurin tsagaita wuta da kuma janye sojojin Isra'ila da ke kawo jinkiri wurin cimma yarjejeniyar. Isra'ila ba ta yi magana kai tsaye ba akan shawarar tsagaita wuta da shugaba Biden ya bayar ba, amma kakakin gwamnati Tal Henrich ya ce duk wata yarjejeniyar da za a cimma to dole ne Hamas ta jinginar da bukatunta marasa kan gado.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu ba Murtala Faruk sanyin na wuri don ya gabatar da shirin baki mai yanka wuya.
Baki mai yanka wuya. Zanga-zanga na ci gaba da yaduwa a Najeriya, inda 'yan kasar ke ci gaba da kokawa kan matsin tattalin arziki. Kungiyar ECOWAS ta dage takunkuman da ta kakaba wa kasashen Niger, Mali da Burkina Faso. Jama'a assalamu alaikum. 'Yan Najeriya dai na ci gaba da fadada zanga-zangar lumana, kama daga ɗaiɗaiku har ya zuwa ƙungiyoyi da suka hada da na kwadago da na rajin kare haƙƙin bil'adama, domin bayyana matuƙar tsananin rayuwa da 'yan ƙasar suke ciki sakamakon tsananin tsadar abinci da sauran kayan masarufi. Za mu ji ta bakin mai sharhi kan lamuran siyasa da tattalin arziki, tsohon malami kuma tsohon ɗan majalisar wakilai Dr. Usman Bugaji. To amma kafin mu kai nan, a ranar Asabar din nan da ta gabata ne kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ko CEDEAO ta ba da sanarwar dage takunkuman da ta kakaba wa kasashen Niger, Mali da Burkina Faso, a wani taro da kungiyar ta gudanar a Abuja, babban birnin Najeriya. Kungiyar ta ECOWAS dai ta saka wa kasashen takunkumai ne sakamakon juyin mulkin soji da suka hanbarar da zababbin shugabannin fararen hula a kasashen, waɗanda su kuma suka hada kai suka ba da sanarwar ficewar su daga kungiyar. Kawo yanzu dai shugabannin kasashen ba su ce komai ba dangane da wannan matakin na dage musu takunkumi da ECOWAS din ta yi, haka kuma ba su bayyana sauye ra'ayi kan matakin su na ficewa daga kungiyar ba. To sai dai akasarin yan kasar Niger da mafi yawa suka fi damuwa da yanke alaka tsakanin Niger din da Najeriya da takunkuman suka yi ta hanyar rurrufe kai iyakoki da yanke wutar lantarki da sauransu, sun bayyana farin ciki kan sabon matakin na kungiyar ECOWAS.
Sunana Asuman Ibrahim Mazamnin Yamai. Muna ma Allah godiya da Allah ya sa an ka cire wannan takunkumi. Allah ya tabbatar da alheri kuma. Kuma muna roƙon Allah shi kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya tsakanin kasashen mu Niger da Najeriya duka. Tunda Niger da Najeriya duk gurana tun fil azal ba ma tun yanzu ba. Allah dai ya tabbatar da alheri. Dan sanadiyar an sa takunkumin ga kaya ba su shigowa ba su yi ta. Kaya ba su shigowa ba su yi ta kenan akwai matsala. Talaka gaskiya shi shiki kwarai. An ji jiki ba Niger ba Nigeria ba. Wana hata da yala ya sawan ga abaran kai zama alhiri gare mu duka.
Ni ne Malam Umar Sulai, shugaban kungiyar farafula da ake ce ma FCR. To lalle wannan mataki da sun ka dauka ya nuna halin dattako na wannan shugabanni na wato wannan kungiyar ta ECOWAS da suka nura da kanciya da waɗannan matakai da aka dauka, matakai ne waɗanda suka sa kaimi matsala ga talaka musamman na waɗannan ƙasashe wanda yake su shugabanni suna can sama koli ba su san abin da ake ba. Don haka yau muna cikin farin ciki, wannan alama ce da ke nuna ita kanta wannan ECOWAS wato kungiya ce wadda tana son zama lafiya Afirka gaba ɗaya da Afirka ta yamma. Abin da 'yan ƙasa ke jira shine ya kamata wato shi wannan shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum shi da matar shi a sako su, kuma ya kamata su wannan suja su hidda kalanda na wato shi da demokradiyya a wannan ƙasa tamu.
Sunana Ibrahim Umar Jamilu. To wallahi mataki mun ji daɗi da aka ce an ɗage shi fiye da wata shidda yau. Mutane na cikin wani kunci na rayuwa, duk da dai alhamdulillahi mutane sun ana ci gaba da riƙe kai da mutunci, kuma abubuwa suna ta ƙoƙarin su gyaru lokaci-lokaci. To amma matakin da suka ɗauka gaskiya mun abin ayaba ne, kuma abin san barka ne ga ƙasashen duka gaba ɗaya, saboda ba mu kaɗai ba, duk ƙasashen da suke kiwo da mu. Wannan abu ya shahi su yadda da ba a zato, ka in ha akwai dama da za mu kai ƙara, tunda mutane da yawa sun mutu cikin wanga hali, wasu sun rasa dukiyoyinsu, wasu sun abin ƙasar mata, duk tasu tattalin arziki ya nemi ya so ya durƙushe bisa ga wani hali da aka sa mutane wanda ba su tashi da shi ba, su ini da shi ba, sai suka kwana da shi. Kuma ki ba da shawara in akwai halin a kai ƙara don a hidda ma mutane da duk wanda da ƙasar ma kanta in akwai haƙƙi take a hiddo mata haƙƙinta da aka tauye mata.
To kamar yadda muka alkawarta a makon jiya, za mu kawo muku cikakkiyar tattaunawar da muka yi da Dr. Usman Bugaji dangane da halin kuncin rayuwa da 'yan Najeriya suka ce suna ciki da kuma matakan shawo kan wannan matsala.
To, sanyin da ya ake cewa wanda yake zaune cikin jama'a ba 'yan manyan 'yan boko ba da manyan 'yan siyasa da suke killace a wani wuri suke gani abin da suke gani. Da kwai limamai da kuma kila fastoci na coci wanda in talaka ya rasa inda zai sa kansa cikin yake zuwa, wani ko a yi mishi fatawa ne ci mushe an kai da haka. Da kwai limamin da ya gaya mani da aka zo mishi fatawar sai da ya bi mutumin ya tabbatar da abin da ke faɗin nan haka ne. Mutane sun rasa inda za su kanta kaya mai albashi ma wanda zai albashinsa da ya wuce dubu ɗari ba, wanda yake kaga ya yi jami'a ila har ya zama wato abin da ake caje cikin manyan ma'aikata girma kawai yake jira ƙara mashi zama wani abu. To waɗannan mutanen ba su iya ci da gidansu yanzu, yanzu ita kanta Meren ta ƙara yin ƙasa, Garwas ta zama an ce ta kai ma wajen 1,700 ne ko 1,800 ne, ana dai maganar da za ta iya cewa 2,000. Kuma wato duk lokacin da ta ƙara ƙasan nan, abubuwan da suke dangantaka da su kuɗin mai da su wani abu dai wanda ce an yi haɗa da wani abin da ake shigowa sinadari daga waje, shi ma ƙara ƙada da komi tashi yake. Wannan take nan mai ɗan wani abu, to ka ƙaddara mutum nawa ne, matashin da ya gama makaranta ba aiki nawa ne, mutum mazaje sun gudu sun bar iyalansu ba inda mutane za ta zo, kuma gwamnati ba ta wani tsari ba, ba ta tarayya ba, ba ta ji habba da za a koda wuri kaga a turai ka ba inda kake. In an samu irin wannan, ai ana yin wuraren da ake kira food bank ko kamar banki na abinci, ana yin wani abin da ake feeding center, wurin da za a je kawai ko hukuma ko su ƙungiyoyi su rika dafa abinci, wanda duk ya kasa cin abinci ya je can kawai je layi ka ba ba tabbayar ka kai ɗan ina ne ina ka zo da sauransu. To ba mu da irin waɗannan, alhamdulillahi kila masu hali ko a masallatai suna ƙoƙari su taimaka, ko ga yanzu da azumi ya zo na ga wasu masallatai sun fara cewa a kawo gudunmuwa don a samu, amma dai abin nufi ita gwamnati da take da nauyi kuma da kuɗaɗen da take samun nan ba na ta bane ba na jama'a, ba mu ga wani abu wanda aka tsara ba, sai kullum a ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza. In ka bincika sai ka iske alƙaluman da ake fitowa da su na maganganun da ake duk yaudara ce da ƙarya, kuma ɗan siyasa sun yi bum, ma'ana ni har yanzu ban ga sun fito da wani abu ba.
Menene ma ya sababa wannan al'amarin, ma'ana ina ne wannan matsala ta samu asali, kuma menene ya haddasa ta?
Kaga sayinna matsalar nan, wato duk mai hankali wanda yake ga yana da shidara ta siyasa da ran yadda ake tafiyar da gwamnati ya san za a kai da ita. Ƙasar nan siyasar da ake yi siyasa ce ta ƙarya ta yaudara ta sata, za a yi ta sata a yi ta sata sai an je an sace ƙasar kan talaka ya rasa abin da za a yi masa hidima da shi.
Duk da yake tun kafin zuwan wannan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ana kukan kaman matsalolin rayuwa tun lokacin waccan gwamnati, amma wasu manazarta na ganin cewa wannan dai mawuyacin halin da ba a taba ganin irinsa ba, kaman ya faro ne ko kuma ya ƙara ta'azzara ne ranar farko da wannan gwamnati ta hau sakamakon wannan sanarwa da shi Bola Ahmed Tinubu ya bayar na cire tallafin man fetur.
To wannan ra'ayi ai kowa ya faɗa, kuma ba mu kaɗai ba, duniya ma ta faɗa, majalisar ɗinkin duniya ta faɗa, duk inda ake rashin tsaro irin namu, inda aka bar gonaki shekara da shekaru ba damar ka shiga ka noma, ƙasa kamar su Kebbi ko kuma a ce to Zamfara da ƙasar Niger da wuraren da aka yi Boko Haram, wuraren da nan ne ake noma wato ka samu abinci isasshe, wasu an yi shekara 7 wasu 10 ba a iya zuwa a noma saboda wannan rashin tsaron, an sha faɗa za a kai ga haka za a kai ga haka. Aka zo aka yi wannan coronavirus, ita ma ta kawo nata matsalolin. A majalisar ɗinkin duniya ta tara ƙasashen duniya ta ce to muna da ƙididdigar cewa abinci ba zai isa ba, ga wasu hanyoyi da kowace ƙasa za ta je ta duba yadda za ta bi nata domin a samu abinci. Najeriya an mata irin wannan tsarin da rubuce-rubucen da aka yi da abubuwan da za a yi, wanda ni na gan shi na karanta shi a shekarar 2021 ɗin nan, an fito da waɗannan abubuwan duk an nuna gwamnati abin da za ta yi. Saboda haka duk abubuwan da ya kamata a yi nan a rubuce suke, amma ga alama mutanen da suke riƙe da shugabancin ƙasar nan, 'yan siyasar da aka zaɓa, ba sa karatu, ba sa wato sanin ma me aka tsara. Mu da muke ɗan dubawa mu lokaci mu gane mu fitar da abubuwa mu, in mun rubuta musu ko mu ba sa karantawa. Sa'annan shi wannan shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya zo ya cire tallafin nan na mai, sa'annan kuma bai wani tsari ba wanda zai kawo sauƙi ga irin tasirin da cire wannan zai. Ni da ban ganci ba, in ma yana da shi bai fito bayani ba ko ba a ganci ba a ƙasa. shin kudin ma da aka ce an cire ni tallafin har yanzu ba su gaya mana ko nawa bane ba, har yanzu ba a gaya mana ina aka kai su ba, har yanzu ba a ce mana me ake yi da su ba. Sai can ka ji an ce gwamnati za ta raba kaza. To gwamnati dai a tsari da muka kuma a tarihinta ba ta taɓa raba wani gudunmuwa na talaka ba na abinci ko wata wani ajiya talakan ya samu abin da yake so. Yawanci zai kare a juhan manya-manyan gwamnati ko manya-manyan 'yan siyasa, talaka yana nan cikin wahala, abin baya kaiwa gare shi.
Amma ita gwamnatin tarayya ko kuma shi shugaban kasa ya bayyana cewa ana ɗaukan wasu matakai. Na farko akwai rarraba kayan abinci, na biyu akwai rarraba tallafi ga jama'a domin rage raɗaɗin da shi janye tallafin ya haifar, da kuma watakila kwanan nan ya gudanar da taro da wasu da ya kungiyar ayarinsa ne na tattalin arziki domin tattauna hanyoyin da za a fito ma wannan matsala. Baka ganin cewa kamar an kama tafarki na shawo kan matsalar?
Sai yin na wannan abin da kake faɗa nawa akai, me ya canza? Ai lokacin Buhari ma an yi irin wannan, ina tuna kai samu wani abu. Yanzu ma an faɗa abin da aka saba yi ne suka yi ta yi ake ta yi har ana zancen a ji a ɓalle sto-sto na abinci a rarraba aiwa. Ai tun lokacin Buhari yana so ta an yi irin wannan, ina ta kai mu?
Shi ne na ce mutanen wannan gwamnati suna ba da uzurin cewa kamar wannan matsala fa ba su ne suka fara ta ba, gwamnatin nan iyakacce 'yan watanni kusan za a ce takwas haka ko makamanci haka, abin kamar ya samu asali ne daga wata gwamnati. Baka ganin cewa su suna da hujjar da za su bai kasancewa ba su ko da shigowa ba?
Idan bai faɗa wawa ne shi ne ji ai ba wawa ba ne ba, shi ma Buhari ba haka ya faɗa ba, yanzu ce Jonathan ya yi kaza, Jonathan ya yi kaza, amma shi ne ya zo yi. Yanzu har da shi ana kwaɗayin ma jiyanin san ɗin ya dawo, saboda haka wannan ma ai to kai da ka zo ashe duk ba ka sani ba ka je ka ɗauki aikin ka ce kana so ka yi, saboda haka ai zai yiwuwa ka ce za ka yi aiki irin wannan, ba kamar tsaya ka damu ko ka yi littafin abin ba. Duk wannan kauce-kaucen da kake yi ai ne hankali ya sani aikin nan ku kuka fito kuka ce kuna sa a baki, kuka ce ku fi kowa iyawa ko kuma har yanzu ba, wato ba wai kawai ba ma alamun, ni dai ban ga alamun cewa wannan gwamnatin ma ta san abin da take yi ba. Sabida yadda kudin kasa yake lalacewa gurwa, kuma ni ban san baccin da rahama Allah da amin Allah da cikin rahamarsa, kuma na san mutane da gaske ana mutuwa din saboda yunwa, amma kila bai kai inda za ka tafi kamar wasu kasashen da aka taɓa samun irin wannan falin ba kan hanya ta iske gawa. In aka tafi a haka Allah ya kiyaye, ba ma fatan haka za a iya kaiwa ga haka, domin dai wannan gwamnatin ba ta nuna tana da maganin wannan abu ba.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa da za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Sulaiman Muni Barma, Dadi Balawe ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A jiya Talata, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je Saudi Arabia domin tattaunawa akan sake fursunonin yaƙi daga ƙasar Russia da kuma samar da shirin zaman lafiya. Ganawar Zelensky da Yarima mai jirin gado Muhammad bin Salman na zuwa ne wuni guda bayan da Yariman ya amshi baƙuncin shugaban ƙaramin majalisar dokokin Russia Yaroslavji Volodin tare da wasu jami'an Russia. Yariba Muhammad ya ayyana kansa a matsayin mai shiga tsakani a tattaunawar zaman lafiya tsakanin Ukraine da Russia, kuma a baya ya shiga tsakani ko kuma ya yi aiki a matsayin mai kula da tattaunawar musanyen fursunoni. Ministan hulɗa da ƙasashen waje na Najeriya Ambassador Yusuf Tugar ya yi ƙarin haske dangane da dalilin ƙungiyar ECOWAS na ɗage waɗansu takunkumai da ta ƙaƙabawa jamhuriyar Nijar bayan juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar, lamarin da ya kai ga ƙasashe maƙwabta da suka sanar da ficewarsu daga wannan ƙungiya.
Thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da hantsi za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da Bada Umarni, da ma injiniyan mu Mr. Charleston, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.